Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Tawagar masu yaƙi da cutar coronavirus ta fadar White House ta yi amfani da takaitaccen bayanin da ta saba yi na yau da kullum don tallafawa da kare sabuwar ƙarin allurar rigakafin COVID-19 da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar. Wani ɓangaren shirin Biden ya buƙaci ma'aikatar ƙwarigo ta Amurka ta aiwatar da dokar ta ɓaci da ke buƙatar duk ma'aikatu da ke ɗauke da ma'aikata 100 ko fiye su tabbatar da an yi wa ma'aikatansu cikakkiyar allurar rigakafi ko su nuna sakamakon gwajin da ke nuna ba su ɗauke da cutar aƙalla sau ɗaya a mako. Shirin zai shafi fiye da ma'aikata miliyan 80. Rashin bin doka na iya kawo tare kusan dalar Amurka 14,000 a kowane laifin rashin bin doka. Shirin ya janyo suka daga 'yan majalisar Republican da gwamnonin jihohi. Amma yayin takaitaccen bayanin tawagar yaƙi da cutar, Jeff Zient ya kira shirin shugaban da cewa hanya ce mai tsanani kuma cikakkiyar hanyar samun ƙarin mutane su karɓi allurar rigakafin, wadda ita ce hanya mafi dacewa daga barin annobar. Ya kuma nanata yin allurar rigakafin matsalar lafiyar jama'a ce, ba batun siyasa ba. Jiya Juma'a, wata kotu ta musamman ta zargi tsohon shugaban wata babbar kungiyar mayaƙa jamhuriyar Afirka ta tsakiya da laifukan cin zarafin bil'adama a lokacin yaƙin basasa. Tsohon kyaftin Eugene Barrett Nagoset, wanda aka kama kusan mako guda da suka gabata, ya taɓa zama kwamandan masu gadin shugaba Francois Bozize, wanda kungiyar Silika ta haɗakar ƙungiyoyin musulmi masu ɗauke da makamai suka hambar da shi a 2013. Daga nan sai zama babban jagora ga mayakan anti-blacker, kungiyar mafi yawan kiristoci da masu san rai, waɗanda Bozize ya kafa don yaƙar kungiyar Silika. Kungiyoyin biyu sun jefa ƙasar cikin yaƙin basasa, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta zarge su a shekarar 2015 da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015. Kotun, wacce ta kunshi alƙalan Afirka ta tsakiya da na ƙasa da ƙasa, an ɗaura mata alhakin yin hukunci kan manyan laifukan da ke take haƙƙin ɗan adam tun shekarar 2003 a ƙasar da ke cikin yaƙin basasa tun shekarar 2013. An gurfanar da Yarima Andrew na Birtaniya a gaban kotu bayan da wata mata da ke zarginsa da cin zarafin lalata tare da yi mata duka shekaru 20 da suka gabata, lokacin da ta ce ita ma mai kuɗin nan Jeffrey Epstein ya ci zarafinta, a cewar bayanan ƙaran kotun da aka shigar jiya Juma'a. A cikin takardar ƙarar da aka shigar kotun gundumar Amurka da ke Manhattan, Caesar Felder yana bayyana kansa a matsayin mai binciken. Ya ce ya bayar da kofin takardar ƙarar Virginia Griffey a ranar 27 ga watan Agusta tare da wani ɗan sanda da ke gadin Lowell Lodge a Windsor, gidan Andrew da ya mallaka. Felder da ke London ya ce 'yan sanda sun gaya masa washe gari an umarci su da kar su karɓi takardun kotu a madadin Andrew. Amma da dawowarsa, aka faɗa masa za a tura takardun ga tawagar lauyoyin Yariman. Masu magana da yawun Andrew sun faɗa a ranar Juma'a cewa lauyoyinsa ba su da wani bayani. Wata majiya da ke kusa da tawagar lauyan Andrew ta ce ba a miƙa wa Yariman takardar sun mace da kansa ba. Yarima Andrew, mai shekaru 61 a duniya, yana ɗaya daga cikin fitattun mutanen da ke alaƙa da Epstein, wanda masu gabatar da ƙara na Manhattan suka tuhume shi a watan Yulin 2019 da laifin cin zarafin mata da dama. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta damu matuƙa game da faɗa a wasu sassan ƙasar Habasha, in ji ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Juma'a, inda ta buƙaci gwamnatin Habasha da dakarun 'yan tawaye daga yankin Tigray su fara tattaunawa cikin gaggawa don magance rikicin. Muna roƙon gwamnatin Habasha da ƙungiyar TPLF da su shiga tattaunawar ba tare da wani sharadi ba game da tsagaita wuta mai ɗorewa, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a cikin wata sanarwa ta amfani da gajeriyar kalma ga ƙungiyar 'yan tawayen Tigray. Rahotannin cigaba da take haƙƙin ɗan adam da cin zarafin da ɓangarorin da ke rikici ke yi suna da matuƙar tayar da hankali.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Yan Boko Haram ke ci gaba da mika wuya ga sojoji suna yin saranda a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Toma Dalla. Wannan shiri da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi na gyaran hali ga 'yan kungiyar Boko Haram, wani shiri ne da ake adana su a wuri guda a gyara musu hali a kuma goge musu tunani tare da koyar da su sana'o'i. To amma masu ruwar tsaki a shiyar arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da yin adawa da wannan shirin yayin da ake ci gaba da wannan yaki. Akan haka na tuntubi ɗaya daga cikin jigajigan jihar Borno, Sanata Alin Dume, mai wakiltar mazabar shiyar Borno ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya, kuma shugaban kwamitin soji na majalisar, ko me yasa suke adawa da wannan shiri?
Suna da yawa, amma na farko da ciki shine wayannan yan ta'adda fa, wato da suka yi mana barna suka kakkashe mutane, iyaye, yan uwa, abokane, da kuma suka lalata mana gari. Har yanzu da nake muke magana da kai a nan Abuja ma akwai yan gudu hijira wanda suke sansani daban-daban, ba wai kuma suna zaman jin daɗi ne a nan ba, su a ce ba a gama samun zaman lafiya ba, hare-haren da suke kaiwa ko kuma yakin da suke dima bai ƙare ba, kuma ba wai tuba suke koko mutane ne wanda sun zo sun yi nadama da abin da suka yi ba, a ce gwamnati ta aje wani wuri na musamman da za a karɓe su ana musu training, bancin haka kuma a ba su wato startup park da suke cewa. Meanwhile wato nan kuma a gefe mutane ko a Gombe nan ma akwai yan gudun hijira da ci da sha da rayuwa na yau yana ba su wahala. A zo a ce wanda suka ci zarafin mutane kuma a zo ana shagobar da su, wannan ba daidai bane. Tun da farko mun ce wannan ba daidai bane. Mu a zaman wakilan jama'a mun san abinda mutane mu suke ciki, mun san abinda mutane mu suke ji da shi. Wannan shiri sam-sam ba a goyon mu, ni ba na goyon bayan shi, jama'a mafi yawa daga cikin jama'a mu ba sa goyon bayan shi.
Sanata, in ka kula ita rundunar sojan Najeriya ta masha wato aiwatar da kamar za mu ce tallace-tallace akan faɗa labarai cewa waɗannan 'yan Boko Haram su mika wuya su fito daga inda suke, za a kula da su a koya musu sana'o'i.
To ai, amma in ka lura a cikin wannan harka ɗin kulliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, ba a samu ci gaba ko kaɗan a cikin harkar da ake ɗin ba. To a zo a ce kuma ba su ana shagobar da su, wannan gaskiya ba daidai ba ne. Duk da cewa idan ana yaki dole a ba da dama ma mutane wanda suke so su kawo kansu su samu damar yin haka, amma abin da ake yi a wayansu kasashe shine idan an yi haka ana kiran su prisoner of war, sai a aje su a wani wuri. In an aje su a wani wuri bayan yakin ya kare, sai a tantance su wa'inda ba su yi laifi ba, to sai a bar su su tafi, ko kuma a koya musu sana'a kamar yadda aka ce don su fara rayuwarsu. Wa'inda suke da laifi kuma a hukunta su bisa doka, akwai dokan da aka tanada da yin haka. Amma haka kawai a zo a ce mutane don sun ji wuta kila ko kuma sun ga hanya ta kare su ce to sun abin, kuma ganin cewa ma za su samu riba, to ba ma wannan bane duka. Yanzu abun da suka yi din nan haka kwaliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, don me? Don ba a samu nasara ba. Da yawa daga cikin su sun koma wajen da suka fito, kuma su sun je suna ba wato yan uwansu da suke can ma wato information akan abubuwan da yake farawa. Wannan din gaskiya ba ta yi haka din bai yi ba.
Sanata, idan muka duba yadda kake cewa a tara su a wuri ɗaya har sai yakin ya ƙare, a baya akwai rahoton da ke nuna cewa mayakan Boko Haram ɗin suka yi garkuwa da wasu mutane masu muhimmanci, ya Allah, ko ɗaliban makaranta ko kuma wasu manyan jami'ai. Daga bisani kuma su ce idan za su sake su sai an yi musaya da 'yan uwansu da aka ma. Ba ka jin kafa irin waɗannan, wato adana irin waɗannan mayakan a wuri guda zai iya zama barazana ga shanun tsaro, su ma kuma su kama ko dalibai ko su mutane masu muhimmanci su ce sai an sake su sannan a rayuwa ban gishiri ba kamar
da. Ai yanayin da muke ciki yanzu duk wannan mun wuce a can. Ba ma ana rike da kowa ba, ai yanzu ya zama ruwan dare a ƙasar nan cewa irin sace mutane 200 wa ana ɗiba yaran makaranta don a ce sai an ba da abu kaza haka. Yaki in ana yin shi a yi yakin tukuna. In kai an kai ga ƙarshe wanda sun gani a san sun ji wuya, to su da kansu za su kawo kansu, kuma in sun kawo kansu za a ajiye su a wani wuri, kuma gaskiya kamar yadda ce a ciki su akwai mutane kalila ko kuma waɗansu mutane wanda ba da son su bane, wato an sa su ciki dole ne. To duk wannan za a iya tantance shi da in an samu shawara da bincike, an yi bincike da mu'amala daga wajen mutanen da ya shafa, musamman yanzu duk wani dan goza wato daga karaman hukuma na in ni ban san shi ba, wani zai san shi, za a san matsayinsa, ba a san cewa ko dole ya kasa shi a ciki ko kuma shi da kansa ya shiga ko kuma me yayi wa ya kashe. Amma yanzu dai wannan shirin da ake yi kuma na ka gani yanzu ai ba ta yi tasiri ba, sam kuma ba za ta yi tasiri ba don ba a ginanta akan adalci ba.
To idan muka duba su ainihin mayakan Boko Haram da suka tuba, misali kamar yadda da kake so a yi su.
Wanda suka tuwa kamar yadda na ce in yakin ya kare sai a tantance su a bincika ya illa wato yawan laifinsu, suna da laifi, in suna da laifi akwai a kai su kotu a hukunta su a yadda ya kamata. In an bincika akwai wanda aka sa su suka shiga dole, to sai wayannan mutane a sake dawowa da su wajajen yan uwansu sani ko an sa su dole ne ko ba a sani ba a garin da suka fito. To in an yi wannan binciken an gama, yan garin ma wayansu da suke gudu haka daga hannun Boko Haram sun dawo gari, ana tallafa musu kuma a karɓe su a wajen jama'ansu. Kowa ya san kowa, mutane sun san ina suka fito, musan su mutane sun san tushe mutane, musan su mutane sun san irin halin da suke ciki.
Yanzu kana yin lakwamce ka sanata kai baka da wato ra'ayin a tattauna da yan Boko Haram?
A ina da ra'ayin a tattauna da su, amma ban da ra'ayin a ce wai kawai mutum ya ce ya bari sai a ce to shikenan sanda zuwa a baka kuɗi a baka a je a koya maka sana'a ka koma cikin jama'a, ba na supporting haka.
Yanzu da kake cewa wasu daga cikin su kan koma, misali a matsayin ka na sanata daga wannan yankin, akwai alamu ne ko shaidu da ke nuna cewa waɗanda aka kawo su tubabin nan sun ƙara komawa?
Da yawa, wato musamman ma a karamar hukumar Dambuwa da na sani an dawo da waɗansu da yawa daga cikinsu yanzu sun ɓace, sun koma ma cikin daji, kuma su suna dawowa da wato suna barazana kuma suna kaman burga akan cewa ai su an je an roke su an dawo da su kuma ba za su zo da arna ba, da wayansu mukalamai dai wanda muna cin fuska ma mutanen da suke kuma su ne victim nasu. Wannan dai program ba lokacinsa ba ne, duk wanda aka same su a kama su a kai su inda ya kamata a ajiye su. A nan America har yanzu a Guantanamo Bay akwai fursunonin yaki wanda aka kama na Iran da Iraq har yanzu sun kai shekara kusan 20 na wuri. Ana tantance su kadan don bincike a tabbatar da cewa wannan mutum tushensa daga ina yake, yana da gaskiya bai yi laifi ba, duk wannan sai an dau lokaci. A can inda suke za a iya ajiye su kuma suna cikin koyon sana'a ne ko sana'an da suke so. Amma a dawo da su cikin jama'a ana wato famfarin nasu ba daidai ba ne a yanzu nan.
Idan muka duba abubuwan da suka faru a bayan nan a Martai da Dikwa da Kainawa da kuma cikin gudu inda mayakan Boko Haram suka kwace daga hannun sojoji ko daga baya sojojin sun kwato su, me wanda ke nuna a wani yaki da ta'addanci da ke a halin yanzu?
Dama yaki da ta'addanci ba abu ne wanda zai kare a lokaci kadan ba, kuma idan lokacin da an matsa musu zafi ya yawa mun ga alamar sai su ma su yi kokari su samu soft spot su je su yi ta'addi, sa'annan a dinga magana a bin kasashen ba da labaru a nuna cewa suna nan kuma kamar yadda shi shugabansu.
amma an sani yanzu da sabon jami'an tsaro na hafsan sojoji musamman da aka sa yanzu an canja sallon yaki din. Da ana jira an kewaye gari a jira ana kaman wato tsare gari. To amma yanzu abinda yan Najeriya suka bukata wajen sojoji da jami'an tsaronmu cewa yakin nan sai an kai musu kuma a fatattake su a kai su a bi su duk inda suke. To an fara haka yanzu shi yasa in kake ganin aje a dawo aje a dawo. Amma insha Allah idan an ci gaba da yadda ake dinnan wannan abun ya kusan dawowa zuwa ƙarshe.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shi ne wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma ni Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkamu da warhaka. Da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dangari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan Radio Niyya FM da ke birnin Kwandi Jamhuriyar Nijar zangabatar muku. Shirin da dangari yana zo muku ne a ƙarƙashin yarjejeniya da ma'amala da sashen Hausa na muryar Amurka da waɗansu gidajen radio na nahiyar Afirka wanda a yau shirin ya kai mu a garin Gazurawa inda muka tattauna da mai garin na Gazurawa wanda ya soma da gabatar da kanshi kami ya kama na tarihin garin. Mai gari mai sunanka
Garba Isa.
Garba Isa, kakai yanzu kana kayan shekara nawa?
Yanzu da hawa na yanzu ina da shekara 14
da hawan
sarauta
ta wannan gari.
Eh, ta wannan gari da zura.
Eh, kan an kashi milci aka buge gaba ɗaya da waɗannan shekaru da waɗancan naka shekaru suna kai nawa?
Shekara 60 gari ne yanzu.
Shekara 60. To wannan gari na Gazurawa, wace masaniya gare ka ga dalilin asaliyar kiran shi garin Gazurawa?
To mu dai mun tambaya ga mayya wani tsage na wanda akwai mu shine aka ce magazuranci shine mun ka gani wanda aka ce magazuranci. To mun yi tambaya mu bincika mu gane shi tsage na gazuranci mun yana asanadi ne amma bam samu sanadi ba. Sai dai wanda mun ka tambaya ya ce mana gazuranci gashi tsage ga shine aka ce magazuranci. Eh,
to muna yin musanu wannan gari na Gazurawa yanzu akalla ana ikiman ta ya kai shekara nawa da girkawa misali?
To garin Gazura tun shekarar da anka ci kwanni wanda aka ce tura sun ci kwanni tun wannan shekara garin Gazurawa an ka girka shi ko da an kai wannan ci an girka su. Dan abinda mai ya ka ba mu labari kamar sun shekara guda su ana ce muna sun taso daga Asuji kuma makiyana suna da tumaki suna ta suna kiwo sun kaza kanan garin ga dutsen Gazura sun kaza muna. To da sun kaza muna su anan suna zama sai kamar ƴan ganganiya masu iko dan da sarakuna mutane suna hawan dawaki suna yawata. To sai sun kaza sun gani su sai sun kaza ce musarki kai Allah ya taimake ka mun ga wasu mutane masu dukiya amma mutanen bai kamata a bulshuce ba. To sai an kasa iko to sai gani su tattauna da su yace to muna son ku tsaya sun gaji to ba mu tsayawa nan saboda mu muna da iko namu na kanmu an gaji mina na ikon ku sun gaji mu abinda iko mu ko barawa yau swata yan gaji garin Gazura bude shi akai sai an aita a dame shi kun je namu iko to sai an gaji to an yi muku. To da mai sun ce mana ko da barawo yayyo swata an ga dame shi da an shigo garin Gazura bude shi akai an gaji sai waje sai a dame shi. To ana nan amince da haka nan sai wa tura sun gaza kwanni nan sun gaza sarkakau. To da sun gaza ga susan nan ba a san agwala ba sun gaza agwala sai suna ce mutane to sun gaza sun an ka zama da sun ka zama na ba ce ba kuwa kalaba. To sai suna aika ana sai musu abinci kamar bankuko su mai siyo musu kwai. To ran nan sai an ga ce da yake sai musu kwai sai mun gari suna ce musarki wanda yayi araba. To sai dai an ga sai musu kwai sun zo kashi yaro sun ka duka kan sun kuma. To mu gona an zaka hada ma mutane na Gazura wasu suka ba mu labari an ce to in an koro su da kwanni wadanda annan su tare to sai sun ga duji gashi daga zura ana kide kide da kwarura da bukka ana kide kide ana kide kide ana ciya to in sun tuwa tare to ko da an ka diba sai an ga cin kai kwani ta sun ke da bakin hayaki dun da lokacin nan ba san mu kamai ba to sai tsoyi suna ba mu labari sun ga to lokacin nan na da mutane sun ka sabko wasu ba tsaya ba sai a buga ta kulki sai sun zo sun kai zaba wannan wannan sun ka ci kwannin nan to kuma sai sun ka biyo labin ga zura an ka sun ka sami shuta wanga bangare din nan kenan tun wannan an ce lokacin nan su mutanen gazurawa duk abin da ya faru kwanni sai an yi ta da su ga abin da mayya na gafsan ka faɗa mana
to muna yi musan kaman mutanen gazura yanzu wa'anni irin kabila da waje irin kabila akwai cikin wannan gari
to mu yanzu ba mu da wata kabila cikin garin ga abin da zai dama mun ka sani duka da gama wajajen ga dai na gazuranci sai kwanne ci shi na mun ka sani gobarci shi na mun ka sani dan ko hillani dai ba mu da hillani wanda a cikin kaman takardu mu a ci ga hillani na gazura na sai dai mazama na sun ka zama yanzu ga ya mu ba mu da kabila
to akwai banda yalla noma akwai wani abu wanda mutanen garin kai
to banda noma akwai mahsara'a kuma suna noma irin wannan aikin na cigaba yanzu kasa na aikin rani na albasa amma dai noman shi ba da kaji sai sana'a
to yanzu nan gazurawa akwai walla wata al'ada wadda aga garin wanda duka in aka kewaya banda nan babu inda adda wannan al'ada ko wata hikima ko wata martaba ko kuma wani abu
canda akwai al'ada wadda mun kaski canda ana yi wa tunda dadewa ba yanzu gaba saboda an ce al'ada abinda kai suke shine za ka wadi wanga duji gashi da akwai wata addu'a nan to can na da na da na da ma hausa tsaka sannan da addini bai yawa hausa tsana ka sani to akwai wata addu'a nan wadda an gaji akwai wata iskanya wadda aka wayanka canda ha mun da suna muna jin ana hada muna to an ga sai bisa ta akuya an ga daurin kan nan to akuya nan ba ayanka ta isa kan kwance da kanta sai da gona ta gilba nan ayanka ta to wannan lokaci an ce ko da hawa an kawo da yaki garin na zura ba a gare shi
sai shi bace
ba a gare shi ko an zo an ce wurin cin gari ne an ga taho a ci gari to ba a samu wannan gari
to yanzu wannan addu'a akwai ta addu'a yanzu ko babu
komai yanzu wannan duk yanzu sai shi kallu wannan abu an yi jifa shi
an bar wannan al'ada
komai babu ko da mun kai wayo da yanzu an bar ta mu an bar ta duk an bar ta wannan
to muna yi musan kamar yanzu yalla wannan gari na gazura ko ta matsala wadda za a ce yana da ko ta ruwa ko ta hanya ko ta likita ko makaranta ko wani abu wanda kuke son a magance
ba to muna da babban matsala yanzu abin da muke da matsala shi dai hanya muka so na farko
hanya da ina zuwa ina
kwani dai zuwa nan garin gazura idan muka so sannan muna son kamar makarantun ne namu ina ganin tun zamanin kunshi da an kai mana gina kamar dai amma gina sai dai abin da mun gina da nan ba mu da gina da an kai mana ka da abin da matsalolin sannan akwai mai matsalolin mu kuma mu yanzu mun manoma muke to amma yanzu in duka ka ta kai kuma babu zama lafiya gare mu sai mun noma abinci sai wurin diba sai muke yanzu ka wuce su bar mu haka mu ka ji abin da babban matsalar mu dai mun sani duk dai wanda shi bai yi karatu ba ya abin da so in ya noma abin shi ɗebe in ya ɗebe abin lafiya Allah shi kenan sai wanda dogaro mu kai ne amma ga ga yanzu in mun kai noma ga Allah sai su gayya da sun kai gayya in lokaci yayi kai baka da hali ko karatun gonarka billahi ya kai 20 ko 30 da dukiya kaga zaka kike tare su kana kallo noman da kai sai a cin shi a wace barka muna so ayi mana maganin wannan shi ya zama matsala gare mu tunda yanzu wanda aka cin yi ma dai gonaki da dawa shi na gani a cin ta ba shi da iyaka sun cikin wadamu tunda yanzu kaga nan yanzu an ce maka sun ji donan kai gagata ta gabaci to wai duk abin da akwai cikin daji ba tare da su yi ba lana guda sun lalaki daji nan su kawo sai nan bakin garin gana mu kaji abin da sha mun kai babban matsalar mu
masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shiri mai suna da dangari wanda a yau ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM ta birnin Kwani ne gabatar muku muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu sake saduwa da alkhairi sai kuma wani karon idan Allah fa ya yarda masallam
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Thank you. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku, wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.